إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Abu Huraira a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Asabar a wacce rana ce rana Alhamis wacce daidai da ranar 13 ga watan Rabi'u Tsani jira 1443 wanda daidai da ranar 18 ga watan 11/2021 miladiya dan ci gaba da karatun wannan risala ta mu mai albarka al-usulu thalatha wallafar al-sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala da wannan shine zai zama darasin mu na 16 a cikin wannan risala risala ce da take mana magana akan usulu thalatha wasu asalai guda uku wanda yake wajibi akan kowane mutum ya san su wajibi ne akan kowane mutum ya san su dole na farko ma'rifatul abdi rabbahu sanin bawa game da ubangijinsa wajibi ne bawa ya san wane ne ubangijinsa wane ne mahaliccinsa wane ne abin bautar sa wannan rukunin ko in ce wannan asalin mun yi magana akan sa asali na biyu shine ma'rifatu dinil islam bil adilla sanin addinin musulunci da dalilai da hujjoji wajibi ne ka san abinda zaka bautawa addinin da zaka bautawa Allah da shi na musulunci kuma komai na musuluncin ka san shi da dalili da hujja ba da abinda kaga dama zaka bautawa Allah ba Allah baya karban wato wani addini indai ba na musulunci ba inna dinan inda Allahil Islam duk wani addini da za a bautawa Allah da shi ba musulunci ba Allah baya karba sannan kuma Allah baya karban ibadar da aka yi wanda ba shi ya shar'anta ta ba sai abin da ya shar'anta shine idan an bauta masa da shi yake karba to wajibi ne mutum ya san wannan to yau zamu tashi al-aslu thalith asali na uku cikin asalai guda uku kenan wannan shine asali na karshe cikin usulu thalatha wanda akan su ne ko kuma da su ne aka gina su ne wato aka gina littafin da su dama asalin sunan usulu thalatha sunan risala din to wannan shine asali na uku shine ma'rifatu nabiyikum muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sanin wane ne annabinku muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yana cewa yana daga cikin usulu thalatha asali na uku wanda yake wajibi akan kowane mutum ya san shi wanda muka ambata a baya bawa ya san menene ubangijinsa menene addininsa to na uku kuma dole ya san menene annabinsa ya san menene annabi wane ne ya san wane ne annabinsa sai ya ce wa huwa muhammadu ibn abdullah annabinmu manzonmu da Allah ya aika mana shine muhammadu dan abdullah bin abdul muttalib dan gina abdul muttalib bin hashim dan gidan Hashim yace wa Hashim min Quraysh shi kuma Hashim yana daga cikin kabilun Quraishawa yana daga cikin Quraysh wa Quraysh min al-Arab Quraysh kuma kabila ce daga cikin kabilun Larabawa wal Arab min zurriyyati Isma'il su kuma Larabawa daga zurriyar Annabi Isma'il suka fito shi kuma Annabi Isma'il ibn Ibrahim al-Khalil dan annabi ibrahim ne al-khalil bada dayan allah subhanahu wa ta'ala wanda allah yace wattakhadha allah ibrahima khalila alayhi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam akan sa shi annabi Ibrahim da kuma annabin mu wato salati tsira da wato abda aminci mafi falala ya tabbata gare su. To wannan shine a takaice nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tikewa zuwa ga annabi Ibrahim wa lahu min al-umri 63 sana kuma ya rayu shekaru 63 kafin ya bar duniya daga lokacin haihuwarsa zuwa lokacin barin sa duniya shekaru 63 minha 40 qabla an-nubuwa daga cikin shekarun nan 63 yayi shekaru 40 kafin annabta a lokacin ba a bashi muqami na annabta ba wa 23 nabiyyan wa rasulan sannan aka bashi wato sannan ya rayu shekaru 23 yana matsayin annabi manzo ngane shekaru 23 yana matsayin annabi manzo ce nubbi'a bi iqra an bashi annabta ta hanyar saukar masa wahayin suratu iqra kuka ce suratul alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa ursila bil mudaththir sana'a aiko shi a matsayin manzo ta hanyar saukar masa da suratul mudaththir ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa baladuhu makka kuma garin haihuwarsa shine makka wa hajara ila almadina sannan sai yayi hijra zuwa madina mu tsaya mu kalli gabobin nan da malam ya ambata mu bibiye su mu ga abubuwan da suke ciki na fa'idodi da zamu samu. Abu na farko sanin manzon Allah, sanin wane ne annabin mu manzon mu wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kunsar al'amura guda biyar ne. Zaka san manzon Allah idan ka san wasu al'amura guda biyar game da shi. Abu na farko sanin nasabarsa, dangantakarsa, zuwa ga ina yake dangantuwa danginsa da dangantakarsa, wanda idan ka bibiyi silsila ta dangantakar manzon Allah zaka samu annabi ashrafun nasi nasaban ne, ya fi kowa madaukakiyar nasaba, domin shi hashimiyun ne qurashiyun arabi, ba hashimi ne ba quraishi ba larabi. Sunansa Muhammadu dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim har zuwa karshen abin da malam ya faɗa. Dan haka nasabarsa tana tikewa zuwa ga annabi Ibrahim shugaban masu tauhidi alayhi salatu wassalam. Abu na biyu da zaka san manzon Allah game da shi shine sanin shekarunsa. Shi yasa malam ya ambata mana shekarunsa, ka san shekara nawa ya rayu, sannan ka san a ina aka haife shi, sannan kuma ina ya yi hijira. Wannan duka malam ya bayyana su ta hanyar cewa ya rayu wa lahu min al-umri 63 sana, ya rayu shekara 63, yace kuma wa waladuhu makka, garin haihuwarsa shine makka, wa hajara ila madina ila al-madina, sannan ya yi hijira ya koma madina, ma'ana an haife shi a makka. Makka anan ya zauna ya rayu a garin Makka shekaru 53, yana cikin Makka shekaru 53, sannan ya yi hijira ya koma Madina da zama. A can Madina ya karasa shekara 10 na rayuwarsa, a can Madina ya rayu shekara 10. In ka hada shekaru 53 a Makka, shekara 10 a Madina, shekaru 63 kenan. Sannan Allah ya karbi rayuwarsa a cikin watan Rabi'ul Awwal, watan da ya gabata, wato a shekara ta wato 11 bayan hijira, a shekara ta 11 bayan hijira. To wannan shine abu na biyu da zaka san manzon Allah game da shi, shine sanin shekarun da ya rayu da inda ya rayu da inda ya hijira. Abu na uku da zaka san manzon Allah game da shi, sanin rayuwarsa ta annabta, sanin rayuwarsa ta annabta, wanda rayuwarsa ta annabta ta gudana ne a cikin shekaru 23. a cikin shekaru da uku, shekaru 23 domin an yi masa wahayi yana da shekara 40 yana da shekara nawa 40 aka saukar masa da wahayi kamar yadda wani daga cikin sha'irai yake cewa wa'atat alaihi 40 fa ashraqat shamsun nubuwati minhu fi ramadana yace wa'atat alaihi 40 fa ashraqat yace ta zo masa ne yana dan shekara 40 fa ashraqat shamsun nubuwati minhu fi ramadani dan haka ranar annabta ta haskaka minhu daga gare shi fi ramadana a cikin watan ramadan haka a cikin watan ramadan wato abin nan hasken annabta wato ya abin nan a gare shi aka wato ya haskaka daga gare shi kamar yadda ya faɗa a cikin watan ramadan kamar da an saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka suka ce a daren lailatul qadr a cikin watan ramadan wannan shine abu na uku da zaka sani game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine rayuwarsa ta annabta shekaru 23 abu na hudu ka san da menene ya zama annabi kuma da menene ya zama manzo me abin da ya mai da shi annabi me kuma abin da ya mai da shi manzo to ya kasance annabi kamar da malam ya faɗa ta hanyar saukar masa da me wahayi na suratu iqra kamar da yace nubbi abi iqra yana ishara zuwa ga fadin Allah ta'ala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wannan sune ayoyi guda biyar da aka fara saukar masa suka fara sauka na wahayi suratul alaq daga aya ta farko zuwa aya ta biyar Allah ya ce kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicci mutum min alaq daga gudan jini iqra kai karatu wa rabbukal akram kuma ubangijinka shine mafi karamci alladhi 'allama bil qalam wanda ya koyar da alkalami 'allama al insana ma lam ya'lam ya koyar da mutum abinda bai sani ba malaika jibril ya sauko ya same shi a cikin kogon hira dama kafin annabtar ta zo ya yi ta samun wasu alamomi da ya yi ta gani na annabta ya yi mafarki sai ya ga ya faru kamar yadda ya yi mafarkin wannan ya sa ya koma cikin kogo dama akwai ibada da suke yi a wancan lokaci sai ka je ka samu guri ka yi ta ibada sai yana zuwa kogon hira ya ɗauki guzuri ya je idan guzurin ya kare ya dawo ya ɗauki wani ya koma yana cikin wannan kogo na ghar hira mala'ika ya same shi mala'ika jibril ya ce masa iqra annabi ya gan shi ya tsorata saboda bai taɓa ganin halitta irin wannan ba ya gan shi da suran da Allah ya halicce shi yana da fuka-fuki 600 ya ce duka ya rufe sararin samaniya saboda girmansa da haka ya ce wa annabi iqra annabi ya ce ma ana bi qari ni ba mai karatu ba ne ban iya karatu ba to dai ga annabi ya tsorata sai ya kame annabi ya rungume shi dan ya samu natsuwa ya matse shi sannan ya sake shi ya ce mishi iqra ya sake cewa ma ana bi qari har karo na uku sannan ya ce masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq da wannan ya zama annabi ya tsorata ya zo wajen matarsa a firgice Khadija ya gaya mata abin da ya gani kuma yana jin tsoron wannan abin ya cutar da shi a rayuwarsa ta ce masa kalla wallahi ma yukhzika Allah Allah ba zai taɓa kunyata ka ba ta faɗi wasu abubuwa guda biyar na alkhairi da manzo Allah yake yi a hadisi kana sada zumunci naka la tasil ar-rahim kana sada zumunci wa taksibul ma'dum wanda ya zo bai da komai kana taimaka masa wa taqrid dayf kana abin nan mai ake ce masa kana bawa baƙo masauki ka kula da shi wato inu ala nawa'ibil haqq sannan kana taimakawa akan duk wani abin da yake al'amari ne na gaskiya kana taimakawa akan wannan daka tace na tabbatar da Allah ba zai kunyata ka ba tace amma akwai wani dan uwanta wanda suke dan uwa da kane suransa Waraka bin Nawfal balarabi ne amma ya shiga addinin kristanci ya karanci littattafan at-taura da injila zan kai ka wajen shi wataƙila yana da masaniya akan wannan da ya kai shi wajen shi ya annabi tambayoyi ya bashi amsa ya ce wannan abin da ka gani shine annamus shine annamusu suna ne na mala'ika jibril wanda ake kiransa a cikin attaura da injila ya ce kai cewa ina ma Allah zai bar ni da karfi na lokacin da Allah zai aiko ka lokacin da mutanen ka za su kore ka da na taimake ka annabi ya ce za a kore ni yanzu ni za a kore ni daga garin mu ya ce ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai ya shiga matsala sai an kore shi sai ya yi hijira shi da kafin a aiko manzo Allah a matsayin manzo shi kuma Allah ya mashi rasuwa shi Waraka bin Naufal to wannan bayan an ɗauki lokaci kuma sai ya ga wannan mala'ikan kuma a sararin samaniya sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya gan shi to kuma sai ya saukar masa da ya ayyuhal muddassir qum fa anzir an gane shi ne malai ya ce sannan sai ya kasance wa ursila bil muddassir sai aka aiko shi a matsayin manzo da suratul muddassir Allah ji ya ayyuhal muddassir domin da ya ga mala'ika jibril din a karo na biyu sai ya tsorata sai ya dawo gida sai yake ce iyalinsa ta lullube shi dassiruni ko zammiluni zammiluni ta lullube shi to shine ta lullube shi bayan hankalinsa ya kwanta wato bayan ta lullube shi shine kuma bayan yana cikin zanin kuma sai ga wannan mala'ikan kuma a gaban shi sai ya ce masa ya ayyuhal muddassir qum fa anzir tashi kai gargadi yanzu ba maganan a shiga zani ake ba aiki ya tashi a tashi ayi gargadi qum fa anzir tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka fakabbir ka girmama shi dadda wasu malamai suna ganin muddassir anan ba ana nufin wanda ya lulluba ba kamar wani daga cikin malamai Uthaymeen ne ina ganin a tafsirin sa na suratul muddassir yana cewa muddassir daga ad-dusur ne ko kuma ya fassara shi da wani abu daban wanda na karanta gurin da dadewa na manta ya bashi wata fassara daban amma dai jumhurun malamai abinda suka faɗa kenan yace wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka ka girmama shi wa thiyabaka fatahhir kuma tufafinka ka tsarkake su warujza fahjur gumaka kuma ka kaurace musu wala tamnun tastaksir kuma kada kai kyauta kai aikin alkhairi kana neman sakamako kana neman kari walirabbika fasbir kuma game da ubangijinka kai hakuri harakan da'awa da karantarwa da sauransu sai an yi hakuri to da wannan manzo Allah ya zama manzo shine annabi ko ya miƙe yayi gargadi ya tsayi wajen tabbatar da umarnin Allah to anan gashi malam ya ce mana annabi ya zama annabi ta hanyar saukar masa da iqra ya zama manzo ta hanyar saukar masa da ya ayyuhal muddassir to me bambanci tsakanin annabi da manzo me bambanci to bambancin da yake tsakanin manzo da annabi kamar da malamai suke cewa jumhurun malamai suka ce أن النبي هو من أوهي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه منذ شين وانا أكي مسا وحي وتشرع أما با أمر تشي شواي إسد إتبا سكا شي والرسول من أوهي إليه بشرع وأمر بتبليغه والأمل به منذ كما شين وانا أكي مسا وحي وتشرع سنا أكا أمر تشي إسد وانا شرع كما يأيكي ليتا سكا شي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا تكون منزو النبي ني اما با كوني النبي بني منزو كوني ها كوني منزو النبي ني كوني رسول تو النبي ني اما با كوني النبي بني منزو انا ايه صاحب النبي وانا با منزو با تو وانا شيد ابن سكا فدا اما ابن تيمية اتكين لتافن سا النبوات جزئي نبيو shafi na 716 zuwa shafi na 722 yana cewa fan nabiyyu huwa alladhi yunabbi'uhu Allah wa huwa yunabbi'u bima anzala Allah bihi yace annabi shine wanda Allah yake magana da shi kuma shi ma yana bayar da labari yana fadar abin da Allah ya bashi labari yace فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله إذا أكا أيكو شتارة دواننا زوى قواننا سكا سابع ومرنا الله
ليبلغه رسالة من الله تعالى ومن الله إليه دومين إسر موسى دو ونسا قودة الله زوى قريشي يجي فهو رسول تيادم منزو. وأما إن كان إنما يعمل بالشريعة قبله أما إذا ينا ين أيكي ندى شريعة دتقبا تشيشي ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة أما شبا أي كوش زوى قوانبا دن يسر موسى دا ساقوان الله dai isar masa da sakon wata risala daga Allah fa huwa nabiyyu to ya zama annabi walaysa bi rasulin bal zama manzo ba kenan a wajen ibnu taymiya shi yana ganin wato kowane annabi idan aka ce annabi shine wanda Allah yake magana da shi yake saukar masa da wahayi sannan kuma shi ma in an saukar masa da wahayin yana fadan sa yana ga yawa mutane amma bambancin su idan an aiko shi tare da wannan wahayin da aka bashi aka ce to wannan wahayin ka isar da shi zuwa ga wasu da suka saba wa umurnin Allah dan ya isar musu da sakon Allah to ya zama manzo amma idan an ce aiki da wannan wahayin kuma ka karantar da mutane wanda aka aike shi zuwa gare su ba wanda suka saba wa umurnin Allah bane mu'minai ne ya ci gaba da yi musu wa'azi yana tunatar da su wannan ya zama manzo ba ya zama annabi ba manzo ba yace domin Allah ta'ala yace duk yace duka biyun da annabi da manzo duk Allah yace aiko su yayi da annabi da manzo kowanne Allah ya aiko shi haka Allah ya faɗa a Qur'ani yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati yace ba mu taba aikowa ba kafin ka ba mu taba aiko da wani manzo ko wani annabi ba face idan illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi face idan yayi guri face sai shedan ya jefa wani abu a cikin wannan guri nashi wannan a suratul hajj aya ta 52 to mahallu shahid a cikin ayar wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiy hakkone aiko shi Allah yake sannan yace gafarin Allah ta'ala yace min rasul Allah ta'ala yace min rasulin wala nabiy manzo ko annabi sai ya nuna cewa ashe kowanne cikin biyun Allah ya aiko shi to amma ɗaya daga cikin biyun sai Allah yake bance shi cewa shi manzo ne to wannan shine ar-rasul al-mutlaq manzo wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi ko ar-rasul al-mutlaq wanda Allah ya aiko shi wanda Allah ya umurce shi isar da risalan sa zuwa ga wanda suka saba wa umurnin sa kamar annabi Nuhu annabi Nuhu Allah ya aiko shi zuwa ga me mutanen da suka saba wa tauhidi suka kama bautar salihan bayi ya gusa da ya uka da nasra da wuddan waddan da suwa'an da suka fara shirka sai Allah ya aiko me ya Allah ya aiko annabi Nuhu ya tabbata a cikin sahih bukhari cewa annahu awwalu rasulin bu'isa ila ahli al-ard cewa annabi Nuhu shine manzon farko da Allah ya aiko mutane a ban kasa wanda kafin shi akwai annabawa da aka irin su annabi Shis akwai annabi Idris alaihi wassalam kafin shi akwai annabi Adam dukkan su wa'annan annabawa ne shi annabi Adam annabi ne sarki ne kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa wa qablahuma Adam kana nabiyyan malikan shi ma annabi Adam annabi ne sarki ne an gane annabi ne sarki haka su wa'annan ba manzanni bane annabi Nuhu shine manzon farko Abdullahi Abbas yace kana baina Adam wa Nuh 10 qurun ya kasance tsakanin annabi Adam da Nuh akwai karni 10 da suka gudana kulluhum ala al-islam a lokacin kowa yana kan musulunci mana kowa yana kan tauhidi sai da aka zo karni na 10 ne aka samu wa'ansu sun saba wa tauhidi sun fara botar gumaka sai aka fara aiko manzon farko wanda shine annabi Nuh sannan Ibnu Taymiyyah yake cewa annabawan bani Isra'ila suna yin hukunci ne da at-taura to kaga wa'annan su annabawa ne amma wahayi yana zuwa musu daga wajen Allah cewa ku yi kaza ku bar kaza abinda duk za su aikata da abinda za a hana su Allah yana saukar musu da wahayi yace ya atihim wahyun minallahi bima yaf'alunahu wa yamuruna bihi almu'minin wahayi yana zuwa musu daga Allah game da abinda za su aikata da abinda za su umurci mu'minai da shi mu'minan da suke tare da su me yasa likaunihim mu'minina bihim saboda wa'annan mu'minai ne wanda suka yi imani da wa'annan annabawa yace kama yakunu ahlu shari'a alwahida kamar yadda yake kasancewa game da ma'abuta shari'a daya ma'abuta shari'a daya suna karbar yu'minuna ma ballagahu al-ulama'u an ar-rasul suna karbar abinda malamai suka isar musu daga manzon Allah yanzu malamai su ne suke isar da mai sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka annabawa suke a cikin bani isra'il su suke isarwa kamar matsayin malamai a cikin al'ummar manzon Allah shine matsayin annabawa a cikin bani isra'il shi yasa annabi ta al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa domin aikin da annabawa suke yi a cikin bani isra'il shine aikin da malamai suke yi a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine matsayin annabawa a wancan lokaci yace haka ya kasance annabawan bani isra'ila suna yin umarni da shari'ar at-taura yace kuma ana yin wahayi zuwa ga wannan annabawan amma wahayi ne khas fi qistatin muayyana annabi ne yana cikin al'ummarsa amma idan wani abu ya faru wanda ake buƙatar bayani sai Allah ya saukar masa da wahayi mu nan sai dai malami ya ijtihadi ba a saukarwa malami wahayi sai dai ijtihadi wani lokacin ya dace da daidai wani lokacin ya dace da kuskure in ya dace da daidai ne lada biyu in ya dace da kuskure za a rubuta mishi lada guda kuskurensa kuma an yafe masa malamai da suka kai matsayin ijtihadi amma su annaban bani isra'il duk wani abu da zai faru wanda babu hukuncin sa a taura alitatafansu to sai Allah ya saukar da wahayi kun gane sai ya saukar ma wannan annabi wace ga yanda abun yake ga yanda abun ya faru ga yanda za a yi ga yanda za a yi an gane amma duk da haka akan shari'a at-taura suke kamar malami ne da wani abu zai faru sai ya ijtihadi sai Allah ya fa'intar da shi ya fa'intar da shi wani abu game da wannan kamar yanda Allah ya fa'intar da annabi Sulaiman game da hukunci wanda babansa annabi Dawud ya zartar lokacin da aka zo dabbobin mutane sun yi banna sai wani manomi dabbobin makiyayi sun yi masa banna sai kai ƙara wajen annabi Dawud annabi Dawud ya ce to yanzu hukuncin da zan yi tunda ya cinye maka amfanin gonarka kai kuma dabbobin gaba ɗaya dauke sun zama naka bayan ya fito annabi Sulaiman ya tambaye shi ya ba shi labari ga hukuncin da aka yanke ce a ba haka ya kamata ba abinda ya kamata shi wannan mai manomin ya je ya ci gaba da kiwon dabbobin yana amfani da nonon su yana amfani da su shi kuma wannan makiyayin ya je ya shuka masa gonarsa ya nome masa ita sai ta kai yanda take da kamar yanda ya cinye ta sannan sai ya bashi dabbobin shi sai ya zo shi kuma ya karbi gonarsa gane to sai Allah ya ce fa fahamnaha Sulaiman sai muka fa'intar da hukuncin yanda ya dace ga annabi Sulaiman to haka malamai suke a cikin al'ummar manzon Allah kal alimul ladhi yufahimu Allah fi qadiyatin ma'ana yutabiqu alquran kamar malami ne da Allah zai fa'intar da shi wata qadiya ya fa'intar da shi ma'ananta irin ma'anan da ta dace da qur'ani to wannan shine matsayin annabawa a cikin bani isra'ila kamar matsayin malamai ne a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ibnu taymiya a cikin dai wannan littafi yake cewa fal farqu bainar rasul wan nabi taka bambancin da yake tsakanin manzo da annabi fal anbiya'u yunabbi'uhum Allah annabawa Allah yana magana da su yana saukar musu da wahayi wa yakhbiruhum bi amrihi wa nahyihi wa khabarihi ya ba su labari game da al'amuransa da hadin sa da duk wasu labarai da yake so ya ba su wa hum yunabbi'una almu'minina bihim kuma suna sanar da mu'minai abinda Allah ya gaya musu yace ma anba'ahum Allah bihi su sanar da mu'minai abinda Allah ya sanar da su min alkhairi wal amri wan nahyi min alkhabari na labarai da umarni da hani yace amma fa in ursilu ila alkuffar amma idan aka aike shi zuwa ga kafirai yad'uuhum ila at-tauhid su kira su zuwa ga tauhidi wa ibadatihi wahdahu la sharika lahu aka tura su zuwa ga mushrikai su kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai kar a hada shi da abokin tarayya to wannan sun zama manzanni anan wala budda an yukazzaba ar-rasul qaumun dole ne kuma wannan manzon sai kaga wasu mutare sun karyata shi idan manzo ne sai an samu masu karyata shi amma annabi da ma a cikin mu'minai yake kamar malami ne a cikin ƴan uwansa musulmi yana karantar da su to haka annabi yake a cikin wato mu'minai wanda suka yi imani da shi idan wani abu ya faru Allah zai saukar masa da wahayi ya musu bayani ga abin da Allah ya ce Allah ta'ala ya ce kadhalika ma'ata alladhina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun amma shi annabi shi yake aika shi zuwa ga wanda suka saba wa Allah to kuma sai su yi adawa da shi a samu wanda za su yi adawa da shi yace kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin kamar haka abin yake ma atal ladina min qablihim min rasulin ba wani manzo da ya taba zuwa wa wadanda suka wuce kafin su illa qalu sahirun aw majnun sai sun ce masihirci ne ko su ce mahaukaci ne kuma Allah ta'ala yace ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika ba abinda ake gaya maka a yau face irin abinda aka gaya wa manzannin da suka wuce kafin ka dan haka su manzanni ana aika su ne zuwa ga wanda suka saba wa Allah wasu su ƙaryata su wasu su gaskata su yace Allah ta'ala yace ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim yace wa nadaru alakhirati khairul lilladhina ittaqaw afala taqilun hatta idza sa'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'ala al-qawmi al-mujrimin Allah yace bamu taba aiko kafin kai bamu taba aiko wani manzo ba illa rijalan face mazaje duk manzannin da Allah ya aiko maza ne ma arsalna min qablika illa rijalan mu aiko kafin ka ba face mazaje nuhi ilay mana musu wahayi min ahli al-qura daga mutanen al-qaryu kaga ba aiko ɗan ƙauye ba annabawa duka ɗan birni ne afalam yasiru fil ardi shin ba za su yawo a ban kasa ba fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim su yi duba su gani yaya ƙarshen waɗanda suka wuce kafin su ya kasance wal darul akhiratu khairul lil ladina taqaw kuma lallai gidan lahira shine mafi alkhairi ga wanda suka yi taqawa afala taqirun shin ba za ku yi hankalta ba Allah yace hatta idza sa'asa ar-rusulu har sai lokacin da manzannin suka fidda tsammani cewa al'umman nan ta so ba za su musulunta ba wa dhannu annahum kad kudhibu suka tabbatar da cewa su fa an ƙaryata su ja'ahum nasruna sai taimakon mu yazo musu fanujiya man nasha'u sai mu tseratar da wanda muka so Allah yace Allah ya tseratar da wanda sai mu tseratar da wanda muka so wala yuraddu ba'suna 'ala al-qawmi al-mujrimin kuma ba wanda yake mayar da azaban mu daga kan mutane masu laifi wana a suratu yusuf kenan wani gurin yace inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle mu muna taimakon manzannin mu da wanda suka yi imani a rayuwar duniya kuma haka a ranar da masu shaida za su tsayi don bayar da shaida a suratu ghafir wani gurin yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin yace bamu taba aiko kafin ka ba bamu taba aiko da wani manzo ko wani annabi ba wannan ya nuna ce dalilun ala anna nabiyya mursal wannan hujja ce akan cewa annabi manzo ne wala yusamma rasulan inda al-islam ba a kiran manzo wala yusamma rasulan inda al-itlaqi li'annahu lam yursil ila qaumin bima la ya'rifunahu daka shi annabi ba a kiran sa manzo ala al-itlaq domin shi ba aiko shi zuwa ga mutane zuwa ga wasu mutane da abinda ba su sani ba an gane ba aiko shi zuwa ga waɗansu mutane da abinda ba su sani ba duk an gane duk abinda zai zo ma mutane da shi sun san shi sai dai idan wata qadiyya ta faru wadda babu hukuncinta kamar yadda malami zai ijtihadi su kuma sai a saukar musu da wahayi su ma suna ijtihadi idan suka yi ijtihadin wani lokacin kuma sai Allah ya saukar musu da wahayi ku tunda kaga shi abin nan dalilai suna nan su ma annabawan suna yin ijtihadi amma kuma wani lokacin idan abin wani abu ya faru wanda la majala lil ijtihadi fi abane da ba za a yi ijtihadi akan sa ba misali wani abu ya faru ko wani ya kashe wani ana san a san waye ya kashe shi kaga nan ba za ka ijtihadi ka gano wanda ya kashe shi ba wannan sai a saukar da wahayi ana iya saukar da wahayi kamar yadda aka lokacin annabi Musa aka yanka saniya aka bugi wani da ya kashe dan uwansa ya tashi ya bayani to annabawa ma Allah yana iya ba su wannan mu'jiza akan wani abu da ya faru dan haka shi annabi yana umurtar mu'minai da abinda suka sani ne cewa gaskiya ne annabi yana umurtar mu'minai da abinda suka san cewa gaskiya ne kamar malami shi yasa annabi ya ce al-ulama wa rasulul anbiya sannan ibnu taymiya ya ci gaba da cewa kuma laysa min shurutir rasul an ya'tiya bi shar'in jadid yace baya daga cikin sharuddan manzo yazo da sabuwar shari'a ba sharadi bane sai manzo ya zo da sabuwar shari'a yace wannan ba sharadi bane yace domin annabi Yusuf ya kasance akan addinin annabi Ibrahim annabi Dawud da annabi Suleiman sun kasance manzanni ne amma kuma suna aiki ne da shari'an At-Taura. Annabi Dawud da annabi Suleiman manzanni ne amma da At-Taura suna aiki ne da shari'an At-Taura, domin Zabura bata zo da shari'a ba, ta zo da wa'azi ne kawai. Ita Zabura wa'azi ne, abinda yake cikin ta kawai wa'azi ne, tsoratarwa game da lahira, in kuka yi kaza Allah zai muku kaza, in baku yi kaza ba. Amma shari'a kaza halal ne, kaza haram ne, wannan da At-Taura annabi Dawud yake aiki da dokokin At-Taura annabi Suleiman yake aiki. Amma ita Zabura da aka saukar masa wa'azi ne a cikin ta, gargadi da tsoratarwa. Ina fatan fahimta. Shi da yake cewa Allah ta'ala ya faɗa game da mu'minin ali Fir'aun, yace walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا حلك قلتم لن يبعث الله بعده رسولا من بعده رسولا زوا وتكرش ابين ده suka fada aya ta 34 cikin suratul ghafir ja mu'min ali fir'auna yake cewa haqiqa annabi yusuf ya zo muku daga can farko kafin zuwa annabi musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu amma ba ku gushe ba kuna cikin shakka da kokonto daga abin da yazo muku da shi har sai da ya bar duniya har sai da ya rasu kuka ce Allah ba zai saki aiko wani manzo a bayan sa kun gane annabi Yusuf manzo ne amma bai zo da sabuwar shari'a ba yayi aiki ne da shari'ar wa annabi Ibrahim an gane ko haka kuma Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi wa nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaimana wa ataina Dawud da Zabura muka bawa annabi Dawud da Zabura rusulan qarqasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam nusussuhum alayka wa kallama Allahu Musa taklima kaga wannan manzanni ne da Allah ya ambace su amma kuma bai ambaci cewa kowanne an bashi yazo da sabuwar shari'a ba ambaci an ce rusulan qarqasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusuhum alayk wasu mu baka ma labarin su wasu manzannin wa kallama Allahu Musa taklima to cikin waɗannan da aka ambata Allah ya ce yayi musu wahayi yace kuma kamar yanda ya wahayi zuwa ga annabi Nuhu da annabawan da suka biyo bayan sa sai ce wa uhayna ila ibrahima kuma muka yi wahayi zuwa ga Ibrahim sai ce wa Isma'ila wa Ishaq wa Yaqub yaron waɗannan daga sun yi aiki ne da wato dokokin waɗancan da suka gabata sai ce kuma wa kallama Allahu Musa taklima shi kuma annabi Musa sai aka bashi mai shari'a At-Taura su waɗancan gaba ɗaya da aka lissafa duka sun yi aiki ne da shari'a annabi Ibrahim daga zuwa annabi Musa su kuma sai suka yi aiki aka bashi mai At-Taura su kuma da suka biyo bayansa sai suka yi ta yin aiki da At-Taura da hukuncen da suka zo a cikin At-Taura shi da yake cewa kenan ba sharadi bane sai annabi ya zo da sabuwar shari'a manzo ya zo da sabuwar shari'a amma idan aka aike shi zuwa ga kafirai waɗanda ba su yi imani ba to wannan ya zama manzo shi ne bambancinsu sai a kiyaye wannan da aka yace irsalu ismin am al irsal ismin am kalmar irsal suna ne gamamme aka ce irsal aikawa yace yatanawalu irsal al malaika wa irsal al riyah wa irsal al shayatin wa irsal al nar da aka ce aikawa ya kunshi aika mala'iku aika iska aika aljanu shedanu da aika wuta duk irsal ne duk Allah ya amfani da kalmar irsal wajen aika wa'annan abubuwa yace yursulu alaykuma shuwazun min narin wa nuhasin za a rika aiko muku ko kuma ana aiko muku da wato garwashi na wuta wa nuhasin da kuma nuhas shine wato tagulla narkakkiyar tagulla sai yace yursulu alaykuma shuwazun ana nufin aljanu masu hauhawa sama sai ya aiko musu da wannan wuta ɗinta abin nan ta koda su wani hasun falatan tasiran wannan kaga an ce yursalu alaihi aika wuta sai Allah ya kira shi da suna irsali ana aiko muku da wuta sannan game da aika mala'iku Allah ya ce ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajniha Allah wanda ya sanya mala'iku manzanni ma'abuta fukafukai sai ya ce ja'ilul mala'ikati rusula haka domin idan aka ce mala'ika abinda ake nufi da mala'ika anan sune mala'ikun da Allah yake aiko su da wahayi haka a wani guri Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zabar manzanni daga cikin mala'iku kuma yana zaben manzanni daga cikin mutane to kaga waɗannan mala'ikun su Allah yana aiko su ne da wahayi zuwa ga annabawansa yace wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi iznihi ma yasha Allah bai taba aiko wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah baya yuwa ga wani mutum Allah yayi magana da shi kai tsaye illa wahayan sai dai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijab ko ta bayan shamaki Allah yana magana da shi amma baya ganin Allah aw yursila rasulan kamar inda ya faru da annabi Musa ya faru da annabi Muhammad Allah ya magana da su amma kuma ta bayan shamaki yace aw yursila rasulan ko ya aika masa wani manzo na mala'ika fayuhi bi iznihi ma yasha sai yayi wahayi da iznin sa da abin da yaso surati shura aya ta 51 a wani aya yace huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah shine wanda yake aiko da iskokai a matsayin bushara kafin zuwan rahamansa kaga Allah yana amfani da kalmar irsal akan me akan wuta yursalu alaihi ma shuwazun min nar ana amfani da kalmar insali aikawa akan mala'iku gashi nan mun karanta akan mala'iku Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min annas sannan ana amfani da kalmar insali game da me aika iska huwa allazi yursilu riyah haka ana amfani da ita game da aika aljanu shaydanu anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'udduhum uzza mun aika shaydanu akan kafirai suna ziga su zuwa ga aika tabanna zigawa suna samu su jijji da kai wani a suratu maryam yace amma ar-rasulul mudaf ila Allah duk rasul din da aka raba shi zuwa ga Allah aka ce rasulullah yace fuhima min an ya'tiya wato fuhima man fahumna ya kamata fahum man ya'ti bi risalatin min Allah duk wanda aka ce masa manzan Allah to wanda yake zuwa da risala ne daga Allah min almalaikati wal bashar daga cikin mala'iku da ƴan adam kamar da Allah ta'ala ce Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas da Allah ya jingina wa kansa mala'ikun wato risala da Allah yakan zabi wanda wato manzo Allah yakan zabi manzo daga cikin mala'iku haka daga cikin mutane Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku haka daga cikin mutane wannan sai yana cewa wannan manzo ana nufin manzon da Allah ya aika sune mala'iku wanda Allah ya kira manzannin da Allah ya aika wa mutanen annabi Lut mala'ikun suka ce ya Lutu inna rusulu rabbika lam yasilu ilayka haka sai suka ce mu manzannin ubangijinka ne ya Lutu inna rusulu rabbika lam yasilu ilayka mu manzannin ubangijinka ne daka waɗannan mutanen ba za su iso gare ka ba a suratu Hud aya 81 amma ga magarin mala'iku daga magarin iska iskokai da aljanu aika su da Allah yake Allah yana aika su ne don su yi wani aiki ba wai don su isar da sakonsa ba wanda ce izkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana lahu ma ta'maluna basira Allah yake ku tuna ni'imar da nayi muku lokacin da wato rundunoni suka zo muku rundunonin mala'iku Allah ya aika su fa arsalna alaikum kuma rundunoni suka zo muku na kafirai gazawatul ahzab da suka zo da niyyar su halaka manzon Allah da sahabbai a cikin garin Madina Allah ya fa arsalna alaihim rihan sai muka aika musu da wani irin iska wa junudan muka aika musu da rundunoni na mala'iku lam tarawha wanda ba kwa ganin su yace wa kana Allahu bima ta'maluna basira shi kuma Allah ya kasance mai gani game da abin da kuke aikatawa kaga Allah ya yi amfani ya aika musu iska da abin nan da mala'iku to kaga su wannan mala'iku ba manzanci aka aika su da shi ba ba a aika su bane da risala zuwa ga annabawa su an aika su ne don su azabtar da kafirai haka shi ma wannan iska ana aika shi ne don ya zama azaba ga kafirai ko kuma aika iska don ya zama rahama ga musulmi ya zama rahama ga mutanen duniya da haka manzannin da suke isar da sakon Allah umurninsa da hannunsa to su ne in aka ce manzannin Allah aka yi itlaki suke zama ana nufin manzo wanda Allah ya aika amma wanda Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya ce masa ya aika shi ba tare da ya jingina shi zuwa gare shi ba to wannan zai iya zama risala ce amma ana nufin aika wato aika ya aika su ne don su yi wani aikin da ya umurce su su aikata sai dai idan wato ainihin wanda aka aika din
ابن تيميه يقول اما من ارسل الله ليفعل فعلا بمشيئه الله وقدرته فهذا عام يتناول كل خلق kaga wannan manzanci ne ga mamme da ya shafi duk wani halitta ko wani halitta Allah zai iya aika shi dan yi wani abu Allah zai iya aika maka kunama kawai dan ta cije ka a gani ko ko ya aika kaza ko kaza ko kaza wannan am ne kama annahum kulluhum yaf'aluna bi mashi'atihi wa izni kamar kowa cikin halittan sa yana yi ne yana aiki ne da izinin Allah wanda yake kunshe da mashi'arsa amma sai dai su mu'minai duk sukan yi abinda Allah yake so ya yadda da shi ne suka yi wa Allah da'a cikin abinda ya aike su da shi amma su shedanu su suke bin son zuciyarsu su saba wa Allah game da abinda ya umurce su yace wannan yayi daidai da lafazin albasu wanda wannan ba sai mun shige shi ba karin bayani ne yake so akan wannan da haka dai a takaice wannan dogon bayani da ya cinye mana lokaci wannan magana ta Ibn Taymiyyah da na shiga ta cinye mana lokaci yana sai ya bambanta maka tsakanin manzo da wa annabi da manzo cikin bayanin da muka yi dai mun fahimci alal akalla me ake nufi da manzo duk da bamu kai karshen bayanin ba amma lokaci ya kare mana ba sai mun kai karshe ba to wannan shi dai abin da mai shi ne abu na hudu wanda ake so ka sani game da manzon Allah mu koma can asalin maganarmu shi yasa ya saba wa kaida ta in yi parantheses mai tsawo irin wannan galibi in zan saki abin da nake magana da shi ban yarda in dauki lokaci mai tsawo to yau an samu kuskure ne dan haka mun samu abu na hudu wannan shi ne dai abu na hudu abin da ake so ka sani game da manzon Allah shi ne sanin nasabarsa shi ne na farko na biyu sanin shekarunsa na uku sanin rayuwarsa ta annabta na hudu sanin da me ya zama annabi kuma da me ya zama manzo shine ya jabu muka shiga wannan doguwar gaba to abu na biyar da ake so ka sani game da manzo Allah wanda can mun cira ba guda biyar ne ka san shi manzo Allah da me aka aika shi kuma dan me aka aika shi shine abu na biyar ka san da me aka aika shi kuma dan me aka aika shi to manzo Allah an aika shi ne da tauhidi an aika shi da me da tauhidi tauhidi na kadaita Allah an aika shi da shari'ar sa wanda take kunshe da umarnin Allah da hanansa ku yi abu kaza ku bar kaza kuma an aika shi a matsayin rahama ga mutanen duniya dan ya fitar da su daga cikin duhai duhai na shirka duhai na kafirci duhai na jahilci zuwa ga haske na ilimi haske na imani da tauhidi domin mutane su dace da gafaransa da rahamarsa su tsira daga azabarsa shi yasa a ci gaba da karatu yace ba'asahu Allahu bin nazarati an ash-shirki kenan shine abu na hudu na biyar da zaka sani game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ka san nasabarsa ka san shekarun da ya rayu tsakanin shekarun annabta da wanda ba na annabta ba da wanda ya rayu a Makka da wanda ya rayu a Madina sannan ka san me hayatuhun nabawiyya rayuwarsa ta annabta yadda ta gudana yayi wani bangare a Makka shekaru 13 a Makka yayi shekaru 10 a Madina sannan ka san bi ma zakana nabiyyan wa rasulan da menene ya zama annabi da menene ya zama manzo kuma me ya bambanci tsakanin annabi da manzo wanda mun yi dogon magana akan wannan to abu na hudu da zaka sani shine bi ma za ursila wa limaza ursila da me aka aika shi kuma dan me aka aika shi baka ce a aika shi da tauhidi a aika shi da shari'a wanda take kunshe da umarni da hali sannan dan me aka aika shi an aika shi dan ya zama rahama ga mutanen duniya a aika shi dan ya fitar da mutane daga cikin dufai na shirka da kafirci da jahilci mun gane da me aka aika shi kuma dan me aka aika shi an aika shi da tauhidi an aika shi da shari'a da take kunshe da umarni da hani ku yi kaza ku bar kaza wannan shine abin da aka aika manzon Allah da shi to dan me aka aika shi an aika shi dan ya zama rahama ga mutanen duniya an aika shi dan ya cire mutane daga dukkan shirka da kafirci da jahilci ya kai su zuwa ga hasken ilimi da imani da tauhidi don su samu yardan Allah da gafaransa su tsira daga azabar Allah su dace da rahamarsa shi yasa yace ba'asahu Allahu bin nazarati ali shirki Allah ya aika shi da gargadi game da shirka ya gargade su
kar su yi shirka wayad'u ila tauhidi ko ba yayi kira zuwa ga tauhidi Allah ya kira shi dan yayi kira zuwa ga tauhidi ya gargade su game da shirka ya kira su zuwa ga tauhidi su kadaita Allah a rububiyya su kadaita Allah a uluhiyya su kadaita Allah al asma' wa sifat din sa sai ce wad dalilu dalili akan wannan qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala ya ayyuhal mudassir ya kai al mudassir wanda yake kanannade wannan kira ne zuwa ga manzon Allah qum fa anzir tashi kai gargadi ma'ana ka tashi cikin kuzari da nishadi yau mutane gargadi game da shirka ka tsoratar da su game da ita wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka ka girmama shi wa thiyabaka fatahhir tufaganka ka tsarkake su warujza fahjur gumaka kuma ka kaurace musu wala tamnun tastaksir baka da kai kyauta kana neman kari kai aikin alkhairi kana neman godiya ko kana neman yabo ko kana neman kaza wanda rabbuka fasbir kuma game da ubangijinka kai hakuri game da isar da sakon ubangijinka kai hakuri malam muhammad bin abdul wahab yace wa ma'ana qum fa anzir abinda ake nufi da qum fa anzir ai wato yanziru an shirki wa yad'u ila tauhid shine ma'anan sa yayi gargadi game da shirka ya kuma yi kira zuwa ga tauhidi shine ma'anan qum fa anzir wa rabbaka fakabbir ai azzimhu bit tauhid ka girmama ubangijinka da me da tauhidi wa thiyabaka fatahhir ai tahhir a'malaka min ash-shirki ka tsarkake ayyukanka daga shirka a gane jarawa sun ce thiyabaka ana nufin ka tsarkake ayyukanka daga shirka wasu kuma suka ce duka biyu ka tsarkake tufafinka da jikinka tunda akwai tahara badan abinnan ma'anawiya akwai tahara fisiyya tahara ma'anawiya shine tsarkake zuciyanka daga shirka ka tsarkake aikinka daga shirka tahara hissiyya kuma ka tsarkake jikinka daga hadasul akbar hadasul asghar daga al-khabas taharatul khabas war-rujza fahjur kuma gumaka ka kaurace musu yace ar-rujzu al-asnam abinda ake nufi da ar-rujzu anan da aka ce wa rujza fahjur abinda ake nufi da ar-rujzu shine al-asnam abinda ake nufi da su gumaka wa hijratuha tarkuha kaurace musu da aka ce ayi shine a bar su a kaurace musu wal bara'atu minha wa ahliha a kaurace wa gumakan gaba ɗaya kuma a kaurace wa masu bautar su ayi bara'a da su shi bangaren abin da ya shafi gunki da mai bautar gunkin da gunkin duk ake son ka yi bara'a da su kamar annabi ibrahima yayi bara'a da mutanansa sab sana bautar gunki zakara li abihi wa qaumi inna bara'u minkum mu mun yi bara'a da ku wai ma ta'buduna min dunillahi da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba to wannan shine abinda ake nufi abinda Allah ya aiko shi da shi yace akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid maza Allah ya riki wannan aikin tsawon shekara 10 yana kira zuwa ga tauhidi shekara 10 ba a ce ayi sallah ba ba a ce mutane su yi azumi ba ba a ce su yi zakka ba shekara 10 tauhidi zalla ake kiran mutane zuwa gare shi da annuna muhimmancin tauhidi da matsayinsa shekara 10 yana nuna wa mutane hadarin shirka da muhimmancin tauhidi da wajibcinsa da kuma wajibcin kadaita Allah da bauta wa ba'da al-ashri to bayan wa'annan shekaru 10 ne uri jabihi ila samai sai aka yi miraji da shi zuwa sama aka hawa da shi zuwa sama uri jabihi aka hau da shi zuwa sama kalmar al-urush shine hawa ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi mala'iku suna hawa da ruh shine mala'ika jibril ilayhi zuwa ga Allah wannan kuma yana daga cikin abinda aka keɓanci manzon Allah da shi na girmamawa an hawa da shi zuwa sama wannan khususiyya ce ta manzon Allah ba annabin da ya samu wannan matsayin sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wato Allah ya fifita shi da wannan khususiyya akan sauran annabawa wannan mi'raji da aka yi da annabi Isra'i da mi'raji ya faru kafin annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina kamar yadda yazo a gurguje a hadisi, kamar yadda abin ya faru, annabi da cewa yana kwanci a jikin Ka'aba, a jikin wani daki, wato jikin Ka'aba, wani daki da aka yi a cikin Ka'aba, yace sai wani mala'ika ya zo masa sai ya tsaga kirjinsa, tun daga nan kirjinsa nan ya tsaga kirjinsa har zuwa nan cibiyarsa, kasan cibiyarsa, yace sai ya fiddo zuciyarsa, ya wanke zuciyar, ya cika ta da hikima da imani, saboda ana son a kintsa shi, wannan tsaga ta biyu kenan, an tsaga zuciyarsa tun yana yaro, an gane, sannan kuma yanzu aka sake tsagawa a karo na biyu, saboda mai, saboda a shiryan zuciyar saboda aikin da za ta yi, nauyin da za ta dauka nan gaba, yace sannan sai aka zo da wata farar dabba, ita ba ta kai girman alfadara ba, kuma tafi jaki, dabbar tafi jaki girma amma ba ta kai ga alfadari da girma ba, alfadari shine dabbar da ake hadawa tsakanin doki da jaki, tsakanin doki da jaki suke haihuwa alfadari, yana hada su barbara sai su haifi alfadari, sai a hada doki yayi barbaran jaka ko jaki yayi barbaran doki, sai su haifi alfadari albagal, to ita dabbar bata kai ga alfadari ba amma kuma tafi jaki girma, ana ce mata alburaq, kamar yadda yazo a hadisi, tana dora kafar ta inda idan ta yake gani, iya inda idan ta yake gani nan take dora kafanta, haka annabi ya hawo wannan dabba tare da mala'ika, wato suna tare da mala'ika jibril, ba wai shi ma ya hawo ba, annabi ya hawo dabbar amma tafiyar tare da mala'ika jibril aka yi ta, har sai da suka isa baitul maqdis, suka sauka a baitul maqdis, annabi aka tara masa annabawa gaba ɗaya da manzanni, suka yi sahu yayi musu sallah, suka yi sallah a bayansa dan a nuna girman falalarsa da daukakarsa a kansu, cewa kuma shine shugaba wanda kowa manzo Allah abin bi ne gare shi, ya jagoranci dukkan annabawa sallah a nan baitul maqdis, sannan aka hau da shi sama, mala'ika jibril ya hau sama da shi, sama'ud dunya sama ta farko, da suka zo suka kwankwasa kofa, mala'iku suka ce wane ne, yace mala'ika jibril ne, aka ce wane ne tare da kai, yace muhammadu ne, suka ce ha an aiko shi, yace eh an aiko shi, suka ce maraba da shi, suka ce fa ni'mal maji'u ja'a, ma dallada mai zuwa da yazo, suka bude masa kofa, anan ya samu annabi adam, mala'ika jibril yace wannan babanka ne, kai masa sallama, annabi ya masa sallama, annabi adam ya mayar masa da sallama, yace masa marhaban bilibni salih, maraba da da na gari wan nabiyyu salih, da kuma annabi na gari, yace da ya duba sai ya ga a gefen hannun dama na annabi adam rayukan ƴaƴansa ne masu dan aljanna, a gefen sa na hagu kuma rayukan ƴaƴansa ne ƴan wuta, zuriyarsa ƴan wuta, in ya duba bangaren dama sai ya ta farin ciki yana dariya, amma in ya juyo kallon bangaren hagu sai ya ta kuka, annabi adam, sannan aka hauhawa da shi zuwa sama ta biyu, shi ma dai suka sake nema a bude, aka bude a can ya samu annabi Yahya da annabi Isa alaihi wassalatu wassalam, wanda su ƴaƴan wa da kanwa ne, da annabi Isa da annabi Yahya uwarsu ya da kanwa ce, an gane, da mahaifiyar annabi Yahya da mahaifiyar annabi Isa wa da kanwa ce, sannan mala'ika jibril yace wa manzon Allah wa'annan annabi Isa annabi Yahya da annabi Isa kenan, kai musu sallama, haka annabi musu sallama, suka mayar masa da sallama, suka ce marabar dan uwa na gari, annabi na gari, sannan aka hau da shi sama ta uku, shi ma dai suka kwankwasa aka bude, a can ya samu annabi Yusuf, mala'ika jibril yace wannan annabi Yusuf kenan, yi masa sallama, annabi yayi masa sallama, ya mayar wa annabi sallama, yace masa marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, maraba da dan uwa na gari, annabi na gari, sannan aka hau da shi sama ta hudu, shi ba dai suka nemi a bude, aka bude musu, can ya samu annabi Idrisa, mala'ika jibril yace wannan annabi Idris kenan, yi masa sallama, annabi yi masa sallama, ya bar masa da sallama, yace marhaban bil akhi salih, maraba da dan uwa na gari wan nabiy salih, sannan aka hau da shi zuwa sama ta biyar, aka hauhawa da shi zuwa sama ta biyar, shi ma dai suka kwankwasa aka bude, a can ya samu annabi Harun, annabi Harun ibn Imran dan uwa annabi Musa wanda su kuma uwa da uba ɗaya suke da annabi Musa. Jibril ya ce wannan Harun ne, imasa sallama, annabi Harun ne. Annabi masa sallama ya mar masa da sallama ya ce marhaban bil akhi salih wa nabiyyi salih. Sannan aka hawa da shi zuwa sama ta shida, a can ya samu annabi Musa. Malaika Jibril ya ce masa wannan annabi Musa kenan. Annabi Musa ya masa, ya ce imasa sallama, yawa annabi Musa sallama. Annabi Musa ya mayar masa da sallama ya ce marhaban bil akhi salih wa nabiyyi salih. To da annabi ya wuce sai annabi Musa ya fashe da kuka. Aka tambaye shi aka ce me yasa ka kuka? Yace ina kuka saboda wani matashi an aiko shi a bayana zai shiga aljanna, ko kuma waɗanda za su shiga aljanna daga cikin al'ummansa sun fi wanda za su shiga daga cikin al'umma ta yawa. To kukan da annabi Musa yake yana kuka ne na bakin cikin abinda ya kubuce masa na falala, ba wai yana kuka bane akan yana yi wa annabi hasada. Sai hasada ko kai kai ta haramun ne balantana annabi ko kamar kin kai asara ne kamar shi, tunda matsayi ne wanda al'ummansa ta fi yawa a cikin aljanna zai fi samun matsayi a wajen Allah. Wannan kenan. Saboda wannan abin da ya kubuce masa na falala sakamakon bani Isra'ila sun kangare, sun cije, sun taurare, sun ki bin shi har muka zo muka fi su yawa, to wannan ne ya sa shi kuka. Sannan aka hawa da shi zuwa sama ta abin nan ta bakwai, shi ma dai suka kwankwasa aka bude, a can ya samu annabi Ibrahim al-Khalil Khalilur Rahman. Malaika Jibril ya ce hadha abuka Ibrahim fa sallim alayhi, wannan babanka Ibrahim kenan, yi masa sallama. Annabi ya masa sallama, ya mayar masa da sallama, ya ce marhaban bil ibni salih wa nabiyyi salih. Ma dalla da da nagari annabi nagari. Malamai suka ce malaika Jibril ya zagaya da manzon Allah ta kan wa'annan annabawan dan a karrama shi, a nuna darajarsa da ɗaukakansa. Annabi Ibrahim ya kasance ya jingina bayansa a wani masallaci da ake ce masa Baitul Ma'mur a sama ta bakwai, wanda mala'iku 70,000 suke shiga ciki suna ibada kullum, in sun tafi ba za su sake dawowa ba. Kullum mala'ika 70,000 suke shiga su yi ibada, in suka tafi ba za su sake dawowa ba. Wala ya'lamu junud rabbika illa hu, ba wanda ya san yawan rundunonin ubangijinka sai Allah. Kullum mala'ika 70,000. To daga nan aka hawa da manzon Allah, an wuce sammai yanzu rada, an wuce sama bakwai, an wuce yanzu kawai an tafi kenan. Aka hawa da manzon Allah har zuwa Sidratul Muntaha, magariyar tikewa, wanda annabi ce ya ganta abubuwa suka lullube ta na al'amuran ubangiji na wani kyau da kyan sura, irin abin da ba wanda zai iya sifata maka da kyanta, ba wanda zai iya sifata maka kyan wannan magariyar, ba wanda zai iya kwatanta maka ga yanda tsananin kyanta yake, tana caccanzawa, tana abin nan wani abu na haske da abin nan da kyau ya lullube wannan magariyar. To daga nan aka fallantawa annabi salloli guda biyar, daga nan magariyar tikewa. To kowace salloli guda 50 nake son cewa aka fallanta masa salloli 50, aka ce kowane dare da yini da kai da al'umman ka ku yi sallah 50. Da ya dawo ya biyo ta kan annabi Musa, annabi Musa ya tambaye shi ma farada rabbuka ala ummatika, mai ubangijinka ya farlanta akan al'ummanka, yace sallah 50 a kowane dare da yini. Annabi Musa yace inna ummataka la tatiqu zalika, al'ummanka ba za su iya ba. Yace wa qad jarabtu an-nasa min qablika, na jarraba mutane kafin kai ba za su iya ba. Yace wa alajtu bani isra'ila ashadd al-mu'alaja, nayi gwagwarmaya da bani Isra'ila matukar gwagwarmaya, amma duk da haka abinda aka dora musu bai kai wannan ba suka kasa. Annabi ya bi shawaransa ya koma, don ce masa farji ila rabbika fas'alhu at-takhfifa li ummatik, koma wajen ubangijinka ka neme shi sassauci. Annabi ya koma, aka rage masa 10, ya dawo ya ce musu isa ba sake koma dai, ya sake koma aka rage wasu 10. To haka annabi ya ta kai kawo sai da suka dawo sallah 5, shi ma sai da annabi Musa ya ce koma a rage, da akwai wani biyar din ma akwai wani sakare da ba zai iya ba. yace sake komawa annabi yace a ni yanzu har naji kunya nayi ta komawa har naji kunya yanzu ba zan iya komawa in ce a rage biyar din da ka zan tafi da su wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya bari da annabi ya taho sai wani mai kira yayi kira ci amdaitu faridati wa khaffaftu ala ibadi na zartar da farilla ta kuma na sassautawa bayina gane da ka 50 ne akan abin nan biyar ne a aikace amma 50 ne akan mizani in kai biyar a aikace to 50 za a rubuta maka to a wannan tafiyar ne aka shiga aljanna da manzon Allah yace ya ga wasu rumfuna da aka yi su da lu'u-lu'u wanda kasar turbaye wannan rumfunan ta almiskici da sauran abubuwa da manzon Allah ya gani a wannan tafiya tashi sannan daga nan aka sauko da shi makka ya sauko kuma ya yi sallan asuba a makka wannan shine mi'raji to lokacin da aka yi mi'raji da manzon Allah lokacin ne aka bada ibada ta farko da za a fara ita ce sallah duk shekarun goma da aka yi wadancan tauhidi ake karantar wannan shine karan farko da za a fara ibada ita ce sallah an gane shi da yake wa furidat alaihi salawatul khams aka farlanta wa manzon Allah salloli guda biyar wa salla fi makkata salasa sinin sai yayi sallah na shekaru uku a garin makka shekara uku kawai aka ana sallah a makka sannan aka yi hijira dan shekaru goma da suka wuce ba a fara sallah ba shekaru uku ne aka yi ana sallah sannan aka yi hijira wanda kuma ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauran salloli da ake musu raka'a hudu biyu ake yin su a wancan lokacin azhar raka'a biyu ce la'asar biyu isha'i biyu haka yake da aka yi hijira ne aka koma madina sai aka tabbatar da sallan bulaguro shine raka'a biyu to ita kuma ta gida sai aka ƙara raka'a biyu suka zama nawa suka zama hudu amma da biyu ne ake a makka duka raka'a biyu ne ake azhar raka'a biyu la'asar biyu isha'i biyu sauran kuma yanda suke da aka dawo madina sai aka shar'anta sallan bulaguro raka'a biyu to sai aka maida ta gida ta koma raka'a hudu kenan sallan bulaguro raka'a nawa ne biyu ne ashe kuskure ne kaje kana bulaguro kana raka'a hudu kuskure ne ko kace ai ni ban dauko niyya daga gida ba ai ni ban dauko niyya ba waye ce maka ana dauko da ka shiga bulaguro shikenan sallan bulaguro raka'a biyu ne ba ruwanta da niyya da ka dawo gida hudu zaka yi ba ruwanta da niyya ko in ka dawo gida kuma sai ka ce nawaitu raka'a hudu hudu in ka dawo baka ci a kayan niyya hudu dama ta gidan hudu ce kana dawowa hudu zaka yi ba sai ka yi niyya ba to haka kana shiga bulaguro biyu zaka yi ba sai ka yi niyya ba wanda ta ne tunda ban dauko niyya daga gida ba an ce sai da ka fito gonaki to garin da ba su da gonaki ba da ka fito gonaki kawai sai ka yi niyyan kasaro in ba haka ba zaka yi kasaro to wannan ba daidai bane ba to wannan shine abin da yake ya faru shekaru goma sannan aka yi miraji da manzon Allah aka karbo salloli guda biyar aka yi shekaru uku ana salla a makka sannan aka yi hijira ya ce wa ba'da ha umira bil hijrati ila al madina to bayan wannan ne aka umarce shi cewa ya yi hijira zuwa madina to bayani akan abin da ya shafi hijira da yadda abubuwan suka gudana idan muka zo darasi mai zuwa bayan sati biyu sai mu tashi daga nan insha Allah kenan daga yau wannan darasin shine na karshe za mu tsallake sati wato sati biyu sai na uku sannan mu dawo mu ci gaba in muna cikin masu rai da lafiya insha Allah da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi